sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka sakamakon da zai bayyana wace jam'iyya za ta samu rinjaye tsakanin Republican da Democrat a majalisar dattawa ko majalisar wakilan kasar. Za kuma mu leka jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa sun ce suna cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon karancin tallafin hukumomin jihar. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Da sanyin safiyar yau Laraba, jami'an kasar Nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar, inda ta kashe akalla mutane 6 tare da lalata gidaje da dama a gundumar Dochi da ke yammacin kasar, da kuma girgizar babban birnin kasar India, New Delhi. Wasu mutane 5 sun samu munanan raunuka, inda gidaje 8 suka ji Bola Bahatta, mataimakin 'yan sanda a Dochi, yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida Tulsi Rijal ya raba. 'Yan sanda sun ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa wani asibiti. Kasar Nepal har yanzu tana sake ginawa bayan wasu manyan girgizar ƙasa guda 2 a shekarar 2015 da suka kashe kusan mutane 9,000, tare da lalata daukacin garuruwa da wuraren ibada na tsawon shekaru aru-aru da haddasa durƙushewar dala biliyan 6 ga tattalin arzikin kasar. Na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar. Prime Minister Sher Bahadur Duba ya rubuta a shafinsa na Twitter, na umarci hukumomi da abin ya shafa da su shirya yadda ya kamata ga waɗanda suka jikkata da waɗanda abin ya shafa. Makomar manufofin shugaban Amurka Joe Biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da ƙasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru 2 masu zuwa. Wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar Laraban nan, yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu. Jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa. Gaba ɗaya da yadda aka yi tunanin 'yan jam'iyyar Republican za su samu nasara, ga dukkan alamu ya nuna ba haka yake ba, yayin da jam'iyyar adawar ke samun wasu kujeru da ba a yi tunani ba a majalisar wakilai, duk da cewa za ta iya samun isassun kujeru da za ta iya samun rinjaye a majalisar. Ana takara a dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma 35 daga cikin 100 na majalisar dattawa. A yanzu dai majalisar dattawan ta rabu daidai tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican, inda mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris za ta iya jefa ƙuri'ar raba gardama idan aka yi kunnen doki ga 'yan Democrat wajen zartar da kuduri. Don haka 'yan Republican suna da buƙatar kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye. Yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami, kamar yadda rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana, lamarin da Pyongyang ba ta taɓa yin irinsa ba, wanda ya ƙara ta yadda jijiyoyin wuya a arewa maso gabashin Asiya. An harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin Sukchon da ke dab da arewacin babban birnin ƙasar, a cewar hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce da alamu makamin ya kasance a cikin iska na ƙasa da minti 5 kafin ya sauka a tekun da ke gabar gabashin Koriya. A makon da ya gabata, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami 35, ciki har da wasu da suka haifar da sanarwar kai hari ta sama da gargaɗin neman mafaka a Koriya ta Kudu da Japan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu a yau Laraba ta fitar da hotunan sassan makami mai linzamin da aka gano, waɗanda wasu daga cikinsu na ɗauke da rubutun Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar India za ta faɗaɗa dangantakar tattalin arziki da Rasha tare da ci gaba da siyan mai daga Moscow, in ji ministan harkokin wajen India. Yana mai nuni da cewa shigo da ɗanyen mai mai rangwame daga Moscow ya yi mata amfani. Ministan harkokin wajen Subrahmanyam Jaishankar ya faɗi hakan ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa Moscow cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai, ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan India sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya. Ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da takwaran aikinsa na Rasha, Sergey Lavrov, a jiya Talata. A ziyararsa ta farko zuwa Rasha tun bayan barkewar rikicin Ukraine, ministan Indian ya sake jaddada daɗaɗɗiyar alaƙar New Delhi da Moscow, inda ya kira ta da dangantaka mai matuƙar kyau.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka a yau Laraba, sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi jiya Talata zai bayyana tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat wace za ta samu rinjaye a majalisar dattawa ko majalisar wakilai. Ga fasarar wannan rahoton. Ba za a iya hanzarin fadin sakamakon zabukan wasu muhimmin kujerun 'yan majalisar dattijai ba a yau Laraba, yayin da wasu da ke kan kujerun ke samun nasara a wasu wuraren. Jami'an zaɓe a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa ta yiwu za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon wasu zaɓukan. Gaba ɗaya yadda aka yi tunanin jam'iyyar Republican za ta samu nasara da alamu ba haka lamarin yake ba, yayin da 'yan adawa suka lashe wasu kujeru da ba a yi tsammani ba a majalisar wakilai, duk da cewa za ta iya samun rinjaye a majalisar. Dukkan kujeru 435 na majalisar na tattare da hadari, kuma ana fafatawa kan kujera 35 daga cikin 100 na majalisar dattawan. Halin yanzu dai majalisar dattijai ta rabu daidai tsakanin 'yan Democrat da Republican, inda mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris za ta iya jefa kuri'ar raba gardama daga jam'iyyar Democrat. Don haka akwai buƙatar 'yan Republican su samu kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye. Fiye da mutane miliyan 45 ne suka kaɗa kuri'unsu da wurwuri, wasu kuma ta gidan waya kafin zaben ranar Talata. Wasu masana na ganin jimilar kuri'un da aka kaɗa a faɗin ƙasar na iya wuce kuri'un miliyan 115 da aka kaɗa a zaben shekarar ta 2018. Masu jefa kuri'a a jihohi da yawa suma suna da tambayoyi kan takardar zabensu game da matsayin doka na zubar da ciki, caca da tabar wiwi. Masu jefa kuri'a a California, Michigan da Vermont sun amince da shirye-shiryen da ake ba da haƙƙin zubar da ciki a cikin kundin tsarin mulkin jihohi. Masu jefa kuri'a na Maryland sun yanke shawarar ba da izinin amfani da tabar wiwi, amma a wasu jihohi da yawa ba amince da irin wannan shawarar ba. An samu tarihi a jihohi biyu. Maryland ta zaɓi gwamnatin baƙar fata na farko, Westmore ɗan Democrat. Massachusetts za ta samu gwamna mace ta farko da kuma 'yar maɗigo ta farko a ƙasar, Maury Haley, kuma 'yar Democrat. Waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa suna cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon ƙarancin tallafin hukumomin jihar. To sai dai hukumomin jihar sun musanta hakan. Daga Difa ga Abubakar Isa ɗauke da rahoton.
Ruwan dai na Komadugu Yobe na tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ne a tsawon kilomita 150. Dama dai a duk shekara ruwan na Komadugu na yin ambaliya, sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari, inda magidanta fiye da 10,000 suka rasa matsugunansu. Hakan ya sa Firaministan Nijar Uhumudu Muhammadu kai ziyara a kwanakin baya a jihar ta Difa domin ganewa idonsa irin barnar da ruwan ya yi. To sai kwanaki kadan da ziyarar ta Prime Minister Niger, wadanda ruwan yayi wa barna, su fara kokawa da karancin tallafin hukumomin jahar. Gama abun da wasu daga cikin su ke cewa.
Sunana Iliya Abdu. To rayuwa gata dai, mutun ya gudu ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsire da rayuwar shi. A abinci a bar mazan can shi babu ma, abinda gonakai da man ruwa ya tafi da su babu ma abinci, kuma har yanzu bamu ga ba wani gudunmawa ta zo. Akuna ma kana ganin dai a waje dai muke har yanzu. Yau da zan warma kwana biyar. Fata da hukuma ta dan kama mana.
Mu sunana Fatima Musa. Gaskiya muna da matsala gidanmu, mun huto bamu da komai. Ba abinci, babu ruwa, babu abin shimfiɗa, ga sanyi, ga yara kuma ga rashin magani. Muna tare da matsalar wani. Muna son da buƙatar abinci da ruwa kuma da wannan. Sojoji dai suna dan taimaka mu suna kawo ruwa.
Sunana Hadiza. Matsalar mu wallahi ga hinan ga yara, ga sanyi. Ga hinan haka muke kwana yaran mu ga sunan duk basu da lahiya. Ba taimako dan ma soja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai. Amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana.
Sunana Makita Muhammad. Sai dai hakuri, bamu da abinci, bamu da dakuna wajen kaman dush, bamu da komi, ruwa ya canye gonaki, yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana. Bamu da dakuna, lokacin sanyi ya zo ga cutuka ga fali wani menene suna damun.
To komi hukumomin jihar Difa za su ce game da koke-koken waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa? Ari Mushe, mataimaki na biyu na magajin garin Difa.
Mutane na kasan ambaliya ne ya ci su ba zai yi ba a basa haka. Akwai abinci da an nemo a gaba ana basu da aburihiya har game da ɗan ladan da su hidowa nan. Su an samu musu wuri kuma an basu ni likita ne, wani lokon ne, bayan daki ne, komi da komi an musu kuma abinci. Tunda muka zo bamu ci abinci mu ba, na gwamnati ne muna ci.
Ruwan dai na koma dugu Yobe ya fara yin ambaliyar ne a wasu garuruwan Difa tun cikin shekarar 2009, inda a bana hukumomin Niger suka yi alkawarin ɗaukar matakan da za su kare al'ummar Difa da wannan ambaliyar ruwan a nan gaba. Abubakar Isa, sashen Hausa da muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Abubakar Isa, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
Thank you.
Allah. To yanzu kuma ga Hassan Tambuwa da rahoto na musamman.
A hali yanzu dai, yan arewa musamman matasa suna yin kaura daga arewa zuwa kudancin Najeriya domin neman ayyukan yi. Na tattauna da wasu yan arewacin Najeriya a game da wannan kaurar da yan arewa ke yi zuwa kudancin Najeriya.
Sunana Gaga Muhammad, sakacin manyanmu ne, sakacin shugabannin arewacin Najeriya ne suke kawo su ga wannan abu. Suke zakuwa wurin neman taro kubun su anan.
To me yasa kace laifin shugabannin arewa ne?
Madalla, yanzu wani ihina da hanyar da yake samu ne dubu a sahiya wallahi bai zo wannan kasar ba. Duk inda ka tafi gidan ku yahi ma ko ina da. Mamakin a buɗe kamfunan arewacin Najeriya samarin mu su zauna su bidi abubuwan da suke ci a gida su ciyar da iyalansu su ciyar da iyayensu. Wani za ka duba maraye ne bai da uwa bai da uba. Amma kuma karfin shi haka inda yake neman makansa. Kaga in akwai inda yake yin aiki ya samu abinci ya wuce maraici. To amma karancin wurin ayyuka sai ka iske wani yayi makaranta ma ya gama babu kamfani da yake shiga ya aiki. Wani kuma a takaice shi makiyayi ne. An waye sahiya an zo an kore an an kore an shanu an dauka an tai da su bai san wata sana'a ba a can gidan nan dole nan hiyo nan kasar ga wani ya zo nan ga kiyo yake kama wani zai fada lebaranci a karori wasu kuma za su shiga cikin gari wasu riyoji suke gina wasu suna zuwa suna gina soka wai kaga matsuwa ce ta kawo su bahaushe yace idan mutun ya matsa garuwa za su ci shi ko harshen takobi ka bashi na rikawa
sunana magaji dan mallam gada wanda eh to ni abinda ya kawo ni da Sokoto nake ina da sana'a ina shago bayan lokacin na ina kasuwanci sai da bai Allah kadar ni kama bin yan wana falake muna kawo shanu to da kawo shanun nan Bodija har Allah kada da zaman mu ya kama
ta arewacin Najeriya ba a kasuwanci
a ana kasuwanci da cewa amma dai duk da haka nan kudanci yahi to saboda yau in ka sauke shanu trailer guda in kana karin sauke ta bale ma lokacin nan kana sai da ita kudi hannu ka koma arewa kaso arewa ko in ka kai kasuwa da wuya ka sai da ini haka nan
to amma wasu na cewa rashin tsaro wasu kuma na cewa rashin aikin yi shi ya kawo su kudu kai kana cikin irin waɗannan
to mu ko da mun ka fara zuwa nan lokaci akwai dama dama amma yanzu gaskiya ba abin da rashin tsaron nan saboda akwai matsaloli da dama da gingimu daban-daban barai yan boko haran da sauransu matsaloli dai daban-daban da talauci da shi aike duk shi ka mutane arewa suna tawa nan idan mutu ya zo nan sai ga kamar rufi ashiri sannan kuma fi yawa duk wanda suke zama nan ba wanda ke zanna ga banza dole wanda duk ya zanna nan to yana tashi kama neman makan shi arewa ko mafi yawa sai ka iske yaran samari suna zanne saboda keta wadanda suke da hali maimakin samun sa yaran su aiki ba su don kaga nan mutanen kasan ga duk wani wanda ya samu aiki sai ya samu wanda zai sa gaba ta yashi aiki ko muna inda muke yanzu nan ba wanda yake shi dai akalla mutum kusan sun yi 50 wanda suka koyi aiki tsaka wajena ya argungu wanda suka zo yanzu nan ma kaga akalla ma mun kai mutum 60 ko
suna na Alhaji Umaru nake ji mahuta gaskiya abun nan akwai matsala ko akwai ban tsoro yau ya dace a ce yaro matashi da babban mutum a ce kowa ya baro gida ne yayo kudun gashin kudun gana ima laluran mu in arewa mutum mutu ai kaga kuma yan kai haka gaskiya abun bai dadi ba ana ka gani me ya kawo wannan ni yanzu abin nan ne ka gani kan rashin kulawa shugabanni ce inda sun kula musu da addini da kokartawa da wani hannun jari da wani sauransu ai da ina ga haka ba ta haru da tsaro duk abin da yake kawo matsala ga babu kamar tsaro Allah ka yayi kokari yayi noma lokacin da za a di yan bindiga dadi a ce sun hana mai ya di ba kuma gwamnati na kallo gaskiya ya kamata ta tausaya saboda ƴan kasar ta mutu dai tasu dai ce ba su da wata kasa sai ita kuma an waye gari mutanen sun zama kamar kaji duk idan sun ka zo a kashe ba dadi
da Muhammadu Ahmed to ya kuke ganin matasa yan arewa dake shigowa nan kudan Najeriya.
Ben shigo zama da kasa na kowa da kowa ne kuma na Allah ne.
Kuna maraba da su?
Ya za yi.
Kuna jin daɗin zuwan suna?
Ji daɗi. Bai ka duka a sai kowa ya sai na shi ka duka a sai shi kuma samu wani abu ne ya kawo ni kuma samu kowa a raba komai da komai kowa.
To bayan masu dukiya irin masu zuwa yin aikin karfi fa su ma kuna jin daɗin zuwan su?
Ana ji daɗi saboda ka wani ana da kudi bai ya yi abun nan amma ya samu wani zai yi mashi an ba shi kudi shi kuma zai ji daɗi kuma wani ana aiki shi kuma zai yi sauki
yanzu idan kana da aiki za ka ba mutanen arewa
a sosai mana ana ba shi saboda ni ba mu iya yin shi muna kira wani to ga shi so ga yi mu kuma ba shi kudi kuma shi kuma zai ji daɗi zai kai kudi gida ya bi shi zai ci madan shi sai shi kuma zai samu komai saman lafiya shi ne na da kyau
sunana Mikael Shagon Dan Buga aka hi sani na da Obulu
to me yasa ka bar arewacin Najeriya ka shigo nan kudancin Najeriya
gaskiya sabida rashin zaman lahiya a ƙasarmu da rashin can kuma abin shi yasa kawai ni wannan kudin ne zama na
da ace yanzu komai ya koma daidai arewacin Najeriya lafiya lau sannan komai na tafiya daren dam za ka koma arewacin Najeriya ka zauna
wallahi a yau ma banki na koma ginan ba in dai lafiya lau a kasan mu a yau yau din nan banki na koma arewa ba
me yake bukata ga shugabannin arewa musamman gwamnati
yawa gwamnatin mu na arewa su kawo mana tsaro a arewa da ya kamata har dai a jihar Mazanfara ba mu da kwanciyar hankali sosai kuma su kamanta mana sai mana adalci abinda muke so ga gwamnatin mu na arewa kenan
sunana Buhari Magaji Koko
me yasa ka baro arewacin Najeriya zuwa nan kudancin Najeriya
neman kudi
arewacin Najeriya babu wurin neman kudi
akwai wurin neman kudi amma Allah ya kaddara cewa abincin mu yana nan saboda shi abincin mukaddari ne
yanzu idan ka kwatanta a can da nan ina ka fi samun kudi
kana na fi samun kudi
dan lamura suka daidaita za ka koma arewacin Najeriya ka zauna
ya zama dole
ni Alhaji Abubakar Maga nake gaskiya tsararuwa mai gida mun ci baya sosai saboda akasari tsakanin Allah wasu sun dawo irin kamar kasar Ibadan wasu kuma kamar kasar Inyamuri wasu kuma kamar kasar Ghana bayan da yake gaskiya wani insha Allah ba zai har illa masha Allah wani ba zai koma gidansu ba don haka gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan gwamnati ta yi muna bazata wanda yake mun tsammaci da cewa za ta kare haƙƙin mu za ta kare haƙƙin iyalan mu za ta dauki mataki akan mu ta kare lafiyar mu ta ba mu tsaro to sai ga ya koma haka ba gaskiya bayan da zamu yi sai mu roki Allah ya kawo mana mahita ya kawo mana doki ga wannan matsalolin da muke cikin su
Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ya ce irin wannan kaurar jama'a daga arewa zuwa kudanci tana da illa
abinda illa babba ita ce duk da al'adun su daban-daban suke don haka suna koyon wasu al'adu daga kudancin Najeriya suna dawowa arewa sadda suka dawo zaka iske wasu abubuwa irin waɗanda ke kawo rashin zaman lafiya amfani da irin bindiga domin a fasa gida a yi fashi suna koyo ne suna dawowa suna gani tare hanya dori bakon abu ne ga yan arewa in kaga an tare hanya an tare mutum ai mai fashi ko an kashe shi ya an kama mutane zaka iske ba yan arewa bane a halin yanzu ya an kama zaka iske yan arewa ne sun koyi wanda aka sarrafa bindiga sun sha ganin gawa can inda suke zuwa sun dide tsoron gawa don haka su kashe su sannan sun tafi can sun ga inda kuɗi su a komi sun dawo nan ga kuma sun to da wannan al'ada cewa babu dan uwa babu mai gida sai dai kuɗi suna iya kashewa suna iya tare hanya suna iya fashi gida irin waɗannan abubuwa da suke koyowa sannan mafi yawan su da ke zuwa kudancin Najeriya ko ba wani babban aiki ko sana'a suke yi ba ayyuka ne irin yanda suke gani kamar gadi da wasu abubuwa inda suke gani ana ta ciwa-ciwa to irin waɗannan abubuwa su suke zakku al'adu in sun dawo da sunan gida wannan shi babbar illa
Farfesa yawancin waɗanda na tattauna da su suna cewa rashin aikin yi da tsaro su ne yawanci suka sa suka bar arewacin Najeriya zuwa nan kudancin Najeriya.
Matsalar tsaro ai rashin aikin ya kawo ta. Ai abin da ya kamata su faɗa ma keta ta manyan arewacin Najeriya. Ai shi na sa suka bar arewacin Najeriya abin da nake nufi da keta. Wanda ya fi kowa kuɗi Najeriya da ma Afirka ai dan arewa ne. Da masu bi mishi duk yan arewa ne. Rashin kafa masana'antu ƙanana-ƙanana da za su taimaka ma matasa su koyi sana'a su ma su samu kuɗi irin wannan ai shi ya kawo hakan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Gaba na Blackstarfin ɗin ƙasar Ghana Kamal Din Suleiman ya dawo yana samun horo a Stade Reina kuma zai shirya wa karawa da Chelsea a League One mai shekaru 21 ya kasance a wajen filin wasa tun a makon jiya da ya gwauce a wurin samun horo sai dai tuni ya murmure zai kasance cikin 'yan wasan Bruno Genesio a karawar taron Asabar kuma dawowar tasa wani abin san barka ne ga Black Stars ɗin ƙasar Ghana da ke shirye-shiryenta wa gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar. Ɗan wasan da ke taka leda a ƙasar Faransa Usani a cikin 'yan wasan Ghana na coach Otto Addo kuma an yi yakini sunansa na a cikin 'yan wasa 26 da za su wakilci ƙasar Ghana a ƙasar ta Qatar. Charles Akuno tsohon coachin Black Stars ya bayyana da jin daɗinsa cewar ina
Zaki Williams da Tariq Lamtina a cikin rukunin ɗan wasan Black Stars da za su halarci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Game da Abida Kuno ya ce ne waɗannan ɗan wasa biyu tare da Muhammad Kudus in sun haɗe da Andrew Ayew da Jordan Ayew da saura Ghana za ta yi kyau a Qatar. Ina jin da mutane irin su Inaki Williams, Muhammad Kudus, Tariq Lamti, Jordan, Andrew Ayew, kasar Ghana na da kyakkyawar damar yin abun kwarai, inji shi. Akuno ne coaching Black Stars tsawon shekara ɗaya da wata tara, kuma ya nuna cewar a wancan lokaci ya yi kokarin samun Williams da Lamti. So amince su takawa kasar Ghana leader amma bai nasara ba. Sabon babban coaching din House of Oaken kasar Ghana, Slavko Mateka, ya bukaci a yi masa hakuri ya gina ƴan wasa masu ƙarfi. Coaching din ɗan kasar Sabia shine ya mai gurbin coach Samuel Boydu, kuma ya yi nasarori guda biyu tun zuwarsa. Has ta yi rikodin nasarori biye da juna farkon lokaci kakan bana, bayan nasararta ci ɗaya da nema akan Kutuku Royals a ranar wasa na biyar a Kipco Stadium, kuma farkon nasararta a waje kinan. Da yake magana bayan wannan nasara, Slavko Matek ya bukaci magoya bayan House of Oak su yi hakuri yayin da yake kokarin shirye ɗan wasansu. Ya ce, muna buƙatar lokaci, ba a cikin sauki ake iya yin abin ƙwarai ba, sai mun yi aiki tukuru yanda ɗan wasanmu za su rinƙa yin wasa da kyau, in ji mai koyarwa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
A sanyin safiyar yau Laraba, jami'an kasar Nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar, inda ta kashe akalla mutane 6 tare da lalata gidaje da dama a gundumar Doti da ke yammacin kasar, da kuma girgiza babban birnin kasar India, New Delhi. Wasu mutane 5 sun samu munanan raunuka, yayin da gidaje 8 suka ruguje, inji Bola Bahatta, mataimakin sufetan 'yan sanda a Doti. Yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida Tulsi Rijal ya raba. Makomar manufofin shugaban Amurka Joe Biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da kasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru 2 masu zuwa. Wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar Laraban nan, yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu. Jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa. Yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kamar yadda rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana, lamarin da Pyongyang ba ta taɓa yin irinsa ba, wanda ya ƙara ta yadda jijiyoyin wuya a arewa maso gabashin Asiya. An harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin Sokchon da ke dab da arewacin babban birnin kasar, a cewar hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. Kasar India za ta fada da dangantakar tattalin arziki da Rasha tare da ci gaba da siyan mai daga Moscow, inji ministan harkokin wajen India. Yana mai nuni da cewa shigo da ɗanyen mai mai rangwame daga Moscow ya yi mata amfani. Ministan harkokin wajen Subrahmanyam Jaishankar ya faɗi haka ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa Moscow, cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai, ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan India sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Ya zama madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tiya na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.